بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سادواء وانا رانا تجمعا دران أصبر يو أشيرين دبيو غواتن شابيو واتن ذل حجة باي هجرة منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دمو دا داري هدو دا أربعين دبيار واندي دين دا أشيرين دا تقوس غواتن شدا هجرة ميلادية دمو بيو دا أشيرين دا هدو daga wannan masallaci namu mai albarka na miyatti dake wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe, fadar jahar Gombe, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka. Ci gaba da karatun mu na littafin Sunan Abi Dawud. Idan ba amanta ba, satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na 13. Haka ne ko? Hadisi na 24 wanda yau shine majalisin mu na uku ne ko na hudu na biyar. Na'am, wannan shine majalisin mu na biyar. Za mu tashi a farkon babi na 14 da kan hadisi na 25 insha Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala hadathana Qutaybah bin Sa'id, قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زامتاش أباب المواضي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. باب دكي مغانا أكن المواضي جميلنا الموضئ الموضئ وري المواضئ وراري وراري التي وأندى نهى النبي النبي هني صلى الله عليه وسلم عن البول فيها أي في سهري أو النور أكو أدن سورة ريدا النبي زمان بيان سو واندى أنهنا وطن يسجي وطن نور ري في سهري. ما ليتي حدثنا قتيبة بن سعيد yace haddathana Isma'il bin Ja'far daga Ala bin Abdurrahman an abihi daga baban shi, baban sa shine Yaqub al-Juhani, Abdurrahman bin Yaqub al-Juhani daga Abu Hurayra Allah kara masa daici. Manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace taqul la'inaini, kuji tsoron ababe guda biyu da suke jawo tsinuwa, suke jawo la'anta. Kalu sai sahabbai suka ce وَمَنْ لَعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مَعَيْكِنْ أَلَّهِ مِنَيْنِ وَرَا رَيْهُ دَابِي وَلَنَّسْكِ جَاوُ لَأَنْتَ قَالَ سِعَ النَّبِيِّتِ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيكِ النَّاسِ شِينَ مُتِمِنْ لِكِي بَاهَيَا أَحَنَّ مُتَانِي هَنَّا دَ مُتَانِي كِي وُچِوَا أَوْذِ لِهِمْ كُو إِنُوَا إِنْدَ to yana jawo tsinuwa, domin idan aka zo ga nace ka kaga wani mara mutunci, Allah wadaran shi ko Allah tsine mishi irin waɗannan abubuwan. Ina fata an gane. To duk abin da zai jawo mutun tsinuwa, annabi yana hani game da wannan abu. Kuma duk abin da zai jawo mutun ya shiga halaka ko fushin Allah ko fushin ma mutane, annabi yana hani game da wannan abu sallallahu alaihi wasallam. Qala haddathana Ishaq bin Suwaid ar-Ramli وعمر ابن الخطاب ابو حفص وحديثه اتم يتي ان سعيد بن الحكم يتي للي سعيد ابن الحكم حدثهم يا باسو لاباري قال يتي اخبرنا نافع بن يزيد نافع دن يزيد يا بامو لاباري يتي حدثني حيوه بن شريح حيوه دن شريح يا باسو لاباري wannan Haywa ibn Shuraihin yana cikin wanda duk malaman kutubu sita sun yi ruwaya a wurin shi. Yace anna Aba Sa'id, lalle Aba Sa'id الهمياري حدثه يا باشي لابادي عن معاذ بن جبل دغ معاذ بن جبل الله قارا مسدا قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منزان الله يا فدا صلى الله عليه وسلم يجي اتقوا الملائين الثلاثة كجي صوران ورا ريقو دا اوكو ديكي جاولا انتا كاقا وانچا نفر كو ورا ريقو دا نو اكاچي ودا بيو انان حديث معاذ بن جبل يجي اتقوا الملائين الثلاثة كجي صوران ورا ريقو دا اوكو ديكي جاولا انتا نفر كو البرازة في الموارد يمبا هيا a wurin da mutane suke bi su je su ebo ruwa asalin kalman al-mawarid jam'in na al-mawrid duk hanyar da za a bi a je a ebo ruwa ga wanda ya zaman kawai ya san irin wannan hanyoyin ko wanda ke kai mutun zuwa garafi ko tafki ko wajen da za a ebo ruwa ko wata rijiya a bayan gari ko kuma ana kiran wurin da ake zuwa ma a taro ana ibar ruwan shi ma ana kiran shi da al-mawrid al-mawarid da jam'in shi ne to sai ya ce mutun ya ji tsoron la'anta guda uku na farko yin bahaya a hanyar da ake zuwa ebo ruwa ko wurin da ake ebo ruwan wa qari'atit tariq da kuma tsakiyan kan hanya wa zilli da inwa to kaga nan qarin guda daya ka samu ko wanne ne qarin anan shine al-mawarid haka ne ko anan manzon Allah alaihi salatu wassalam yayi hani da mutun ya je wurin da mutane suke zama ko wurin da suke wucewa ko wurin da ake zuwa ebo ruwa yayi fitsari ko yayi bayan gida dan kaga hadisin babin sai aka bude shi da al-baul ina fata an gane dan shi Imam Abu Dawud ya ce babin da ke magana akan wuraren da aka hana ayi fitsari a wurin mun ka duba hadisin kuma gaba ɗaya sai magana akan al-baras da kuma al-khala wanda shine bahaya to sai malami suka ce ya dauki karami ne amma ya kawo babba yanda aka hana babban an hana karamin gaba daya ina fata an gane babun fil baul fil mustaham babin da ke magana akan al baul fitsari fil mustahammi a ainihin wuri wanda ake yin wanka ko wurin da mutum zai wanka ka zo wurin da zaka yi wanka ka tsuguna kai fitsari a gun kuma kai wanka at the same time a wannan wurin annabi ya hana an fahimci wannan abin da kyau duk wurin da zaka tsaya kai wanka to kar kai fitsari a wurin to sai anan malami suka ce idan ka duba idan wurin kasa ne ko kuma suminti wanda zai iya rike fitsari hukuncin shi zai zama daidai da abin da yake kamar irin wannan na zamani abin da ake shiga ayi wanka ban gane ko kun gane ba ah baba furun bade baf ah baf dai ina fata an gane ko kuma ya zama ban dakin ko da babu wannan baf ne ya zama kaman tiles ne wanda ruwa ba zai zauna akai ba shi ko me hukuncin shi an gane ko to sai malami suka ce al-aslu hanin yana magana akan wurin da yake zai fitsarin zai tsayawa a lokacin da kai fitsari kuma ka zo ka fara wanka fitsarin zai me zina wasuwa kun fahimci wannan abin da kyau to akan haka sai manzo Allah ya hani sallallahu alaihi wasallam ko da mutun zai ce ai idan nayi misali a fitsarin na gama in ma ya taba jikina ne wanka kuma zan wanke shi to musulunci ya hana wannan abu domin al-asali shi najasa ya taba jikinka ko da in ya taba zaka wanke ba a so asali shine kar a bari ya taba din ban gane ko kun gane ba dalili ke sa ya taba a wanki amma asali ba a maso ya taba jikin mutum kun fahimci wannan abin da kyau dan shi musulunci addini ne na tsafta to yace qala al-mustaham shi da wurin da ake yin wanka ina fata an gane amma asalin al-mustaham shine ainihin ruwan zafi to saboda dabi'a na lokaci wuraren da suke rayuwa musamman Madina akwai sanyi a lokacin da ake sanyi ana tsananin sanyi sosai haka lokacin da ake zafi ma kuma ana tsananin zafi shi yasa bana aka samu tsananin zafi lokacin aikin hajji amma lokacin sanyi in zaka je Madina irin wuraren December January February daga ba karamin sanyi ake ba yafi irin sanyin da ake ana to in za su yi wanka dole hedar ruwan zafi to sai ake kiran wurin wankan ma da ainihin kawai ruwan zafi amma shine suke ta almustaham wurin da ake wanka قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق بن الحمام قال احمد قال حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال وان حديث امام ابو داود يا رويتو daga wurin ɗaya daga cikin manyan malaman shi shine احمد ibn hanbal ya daga cikin shugabannin mazhabobi guda hudu ko da abu hanifa da malik sai waye shafi'i mana sai ahmad wadannan sune a imma na mazahibul arba'a na ahlus sunna kuma wadannan mazhabobin guda hudu da masaban abu hanifa da masaban malikiya da imamu shafi'i da ahmad ibn hanbal musulman duniya sun ittifaki akan ingancin su ina fata an gane duk mutumin da ka jina su kan mazhaba to wata kila bai ma san me yake bane ba duk littafin da zaka dauka ka karanta a duniya in dai na musulunci ne sai ka ga an ce mazhaba kaza ta ce kaza mazhaba ta kaza ta ce kaza kowanne hatta ibnu taymiya Allah mishi rahama mazhaban hanabila yake bi muhammad bin abdul wahhab mazhaban hanabila yake bi su imamu nawawi su ibnu hajar ayy shafi'iyya ne ina fata an gane kowa akwai mazhaban da jingina zuwa gare ta kun fahimci wannan abin da kyau waɗannan malaman Allah ya sanya albarka a cikin waɗannan makarantun nasu makarantu ne ina fata an gane guda hudu kuma waɗannan malaman guda hudu sai ka dauka ko abokan juna ne in an ce Abu Hanifa Malik Shafi Ahmad akwai wanda ma bai taba ganin wani ba basu ma rayu a zamani dai ba in ka dauki Abu Hanifa shi ya san Imam Malik sun hadu amma bai san Ash-Shafi'i ba bai san Ahmad ba hasali ma shekaran da Abu Hanifa ya rasu a shekara aka haifi Imam Ash-Shafi'i shi Ahmad ba amma haife shi ba kun fahimci wannan abin da kyau an haifi Abu Hanifa hijira tana da shekara 80 ya rasu hijira na da shekara 150 shekaran 70 a duniya kenan ko to a shekara ta 150 da ya rasu a shekara aka haifi Imam Ash-Shafi'i ina fata an gane shi kuma Imam Malik an haife shi hijira na da shekara 93 tsakanin shi da Abu Hanifa shekara 13 kenan ya rasu hijira tana da shekara 179 an gane ko to shi sun haɗu da Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa ya zo aikin haji ya zo Madina ziyara sun kwana suna tattaunawa shi da Imam Malik kwana suka yi tun bayan sallar isha har aka kira sallar asuba ana tattaunawa ka ce kaza menene hujjanka kai ma ka ce kaza menene hujjanka kuma tattaunawa ta mutunta juna ba ta rashin mutunci ba ina fata an gane suna da sabani kuma suna mutunta juna ba irin yanzu ba a ta cin mutuncin juna kan sabanin fiqhu saboda son zuciya kowa na son tara jama'a ina fata an gane to shi kuma Imamu Shafi'i an haife shi hijira tana da shekara 150 ya zo wurin Imam Malik a Madina yayi karatu yana yaro dan shekara 12 kan shekara 20 ba a lokaci an haife shi a Gaza wannan da ake yaki yanzu aka ta Falastin amma asalin shi dan Makka ne yana da alaka ma da manzon Allah alaihi salatu wassalam yan uwan juna ne ta hanyar kakannin su an gane ko ya rasu a garin Misra an haife shi hijira na da shekara 150 ya rasu hijira tana da shekara 204 shekaran 54 a duniya gaba ɗaya Imam Shafi'i duk ilimin da ya tara din nan shekaran 54 a duniya to shi Imam Ash-Shafi'i ya ga Malik kuma ya haɗu da Ahmad ibn Hanbal amma Ahmad bai haɗu da Malik ba bai haɗu da Abu Hanifa ba an gane ko Imam Malik a Madina aka haife shi kuma a Madina ya rasu bai je ko ina karatu ba Abu Hanifa kuma an haife shi a Kufa ya rasu a Baghdad Shafi'i an haife shi a Gaza ya rasu a Misra to Ahmad ibn Hanbal an haife shi a Baghdad wacce ake ce mata Baghdad zago da Hausa ya kuma rasu a Baghdad an haife shi hijira na da shekara 164 ya rasu hijira tana da shekara 241 to waɗannan a'imma na mazhaba guda hudu mazhabobin su duk wanda ka bi ka bautawa Allah zaka shiga aljanna insha Allah ina fata an gane maganan babu wata mazhaba sabuwar labari ne da aka kawo ta in ka dauki hatta Saudi Arabia fa a hukumance masaban Abu Hani Abu Ibn Hanbal suke bi Saudi Arabia kuma kana bin fatawan malaman zaga sun fi karkata zuwa ga masaban Ahmad Ibn Hanbal to sai a zo na a ce maka masaban Malikiya kuskure ne wallahi son zuciya ne ina fata an gane Malikiya muhalal ce kuma masaba ce ingantacciya insha Allah Allah ya sa mu dace قال حدثنا احمد بن حنبل والحسن بن علي ده حسن ابن علي دكان سو مالما ابو داوود ني قال سوبيو سكاچي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا احمد قال احمد قال حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن ان اشعث بن عبد الله اوان حديثين اكو دان ركيتروا اسندين malamai ne guda biyu Abu Dawud yake da su duk ya rawaito hadisi a wurin su da suka tashi duk biyu suka ce Abdurrazzaq ya ba su labari shine Ibn al-Hammam anan duk biyu haka suka faɗa to sai Ahmad ya ce haddathana Ma'mar akhbarani Ash'as hanyar Ahmad kenan amma shi Hassan bin Ali sai ya ce an Ash'as bin Abdullah shi bai ce an Ma'mar ba ina fata an gane shine kawai bambanci an Abdullah ibn Mughaffal daga Abdullah ibn Mughaffal ɗaya daga cikin manyan sahabbai malaman kutubu sittah duk sun karbo hadisi a gunshi kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fi mustahammihi yace kar ɗayan ku yi fitsari a wurin da zai yi wanka wurin da ake wanka thumma yaktasilu fihi sannan kuma yayi wanka a wannan wurin inda zaka yi wanka anan to kai fitsari anan ina fata an gane kar ayi su a wuri daya qala ahmad sai ahmad yace thumma yatawaddau fihi sannan ko kai fitsari kuma kai alwala a wurin dan wurin alwala nan ma ruwan zai iya anihin fallasuwa ina fata an gane yace fa inna ammatal waswasi minhu domin kusan dukkan waswasi minhu yana zuwa ne daga shi wannan kai fitsari a wurin kai wanka a wurin ko kai alwala a wurin sai ka zo kana tunani ne ko fitsarin ya taba jikina ko bai taba ba shedan ya ta sa maka waswasi ina fata an gane to duk abin da zai kawo waswasi ani annabi yana hanawa saboda shedan zai rikita maka ibada qala haddathana ahmad ibn yunus qala haddathana zuhairu ibn muawiya an dauda ibn abdullah an humaydin al-himyari wa huwa ibn abdurrahman qala Humayd al-Himyari ibn Abdurrahman yace laqitu rajulan na hadu da wani mutun sahiban nabiyya wanda ya ainihin zauna da annabi alaihi salatu wasallam bi ma'ana ya taba zama sahabin annabi kama sahibahu Abu Hurairata kamar yadda Abu Hurairata ya zauna da annabi to shine anan malamai suka ce me wannan magana take nufi yace na hadu da wani mutun sahiban nabiyya ya zauna da annabi kama sahibahu Abu Huraira kamar yadda Abu Huraira ya zauna da annabi alaihi salatu wassalam to malamai suka taba ganganu da yawa cewar yana tabbatar da cewa ne waye yanda Abu Huraira yake sahabi haka wannan ma sahabi ne wasu malamai suka ce a abinda ake nufi shine Abu Huraira ya rayu ne shekara 4 kai da manzon Allah kwata-kwata shekara hudu suka yi annabi ya rasu to yanda Abu Hurairah ya zauna shekara hudu a wurin annabi shi ma ya zauna shekara hudu ina fata an gane suka ce shine ma'anar magana dan Abu Hurairah ya musulunta hijira tana da shekara 6 ina fata an gane annabi ya rasu hijira tana da shekara 10 kaga shekara nawa suka yi shekara hudu to qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yawmin annabi yayi hani daya mu ya dinga taje kansa kowace rana wace amma yace to fa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi yayi hani an yamtashida ahaduna dayan mu ya dinga taje kansa kulla yawmin kowace rana aw ya bula ko kuma yayi fitsari fi mubtasalihi a wurin da zai yi wanka wannan hadisin malami sun kai sun kawo akan menene ma'anar wannan hadisi kaga mu ba mu mun huta ma ba mu da gashi ko ba haka ba amma farare fa suna da gashi da yawa to kana da gashi da yawa aka ce karkata je kanka kullun an samu matsala. To sai aka ce abinda hadisin ke nufi shine ba a so namiji ya zama dan kwalisa kamar mace. Kun gane wannan abin da kyau, ka zama kamar dan Daudu kullun taje kai da shafa mai ka bata lokaci a gaban madubi, shine abin da ake nufi. Kun gane wannan abin da kyau, ba a so namiji ya zama haka. Kwalisa wannan aiki ne na mata. Shi yasa wani daga cikin magabata ya rera waka tun lokacin jahiliya yake sukan mutumin da yake namiji dan kwalisa. An gane ko? Yake cewa wai a cikin wannan baitin nashi yace ruhu wa yaghdu dahinan yataka halu, ya zama safe da yamma yana shafa mai yana tajaka yana sa kwalli, yace a wannan bai kamata a sa shi a cikin maza ba. To suka ce abinda hadisin ke nufi shine ga waɗanda suke da yawan gashi, in ya zama kullun zaka yi gashin ka hidima zaka yi ta bata lokaci a gaban madubi, amma ba laifi bane kai wanka ka taje kanka a guguje ka kama hanya ko ka taje fiskan ka, wannan babu laifi. Amma ya zama kullun ka tsaya ka shafa masa mai ka taje kai, ina fata kun bincike abinda ake nufi. Suka ce wannan mutum ya zama kamar dan Daudu kenan, shine ma'ana annabi ya hana anyam tashid ahaduna kullu yawmi, kowanne rana mutum ya dinga taje kanshi, bi ma'ana dinga bata lokaci wurin gyaran kai, aw ya bula fi muktasalihi ko kuma ya fi tsari a wurin da zai yi wanka. Babun nahyi anil bawli fil juhuri, babun da ke magana akan an yi hani mutum ya fi tsari fil juhuri a ramin dabbobi, zomo ne ya tona ramin shi ko damu ko ma ko menene, ka zo ka tsuguna ka fi tsari cikin wannan rami ko ramin maciji ko ramin bera ko menene, ka duba adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dabbobi ya hana azalunce su, idan annabi ya hana azalunci dabbobi ina ga dan adam kuma, ina fata an gane. Yasa malamai suka ce duk wanda ka zalunce shi ka masa gata, duk wanda ka zalunce shi to shi din gata ka mishi. Kun fahimci wannan abin da ke kai kana daukan kaci banza? A akwai ranan da zaka yi bayani, in kafi karfin shi anan kafi karfin mala'iku ne ko kada, to shi ka masa gata dan a can zaka biya shi da sallanka da azuminka duk za'i ba a bashi, ba gata ka mishi ba. Yasa akwai wanda shi da wannan ba zai shiga aljanna, an cuce shi a can an cuce shi a can sai a ta ebo ladan mutane ana bashi. Ina fata an gane. Idan ladan su ya kare, abun da yake bi bai kare ba, sai a dinga ebo zunuban shi kuma ana maka musu, abun da ya tabbata a cikin hadisi kenan. To shi yasa annabi ya ce hatta dabbobi kar a zalunce su, ka dubi dabba fa in za a yanka ta, annabi sai da ya ce a wasa wuka, kar a yanka ta da wukan da ba shi da kaifi a ta ainihin a wahalar da ita, ana so da an sa kawai ya zama an kashe ta. Saboda me? Annabi bai so azabtar da dabba, to ina ga azabtar da dan adam kuma, Allah sauke. Da wannan ne malamai suka ce idan ka je layin yan kaji kaga aka maka za a yanka kafin ta mutu an jefa ta cikin ruwan zafi, wannan hauka ne wannan abu. Malaman fikihu ma suna cewa wannan kazan yankan ne kashe ta ko ruwan zafi, idan ruwan zafin ne ya zama mushi, wallahi tallahi masu yankan kaji ku ji tsoron Allah da masu figa. Ina fata an gane. Kuna sa mutane suna ce mushi, duk malaman fikihun musulunci sun ce in aka yanka dabba ba ta karisa mutuwa ba wani abu ya kashe ta, to yanzu wannan abun ne kashe ta ba yankan da aka yi ba. Da an yanka ta tana wannan tsalle-tsalle aka jefa ta ruwan zafi ya kashe ta, an ci mushi, wallahi tallahi a gaya musu ba abun wasa bane ba. Musulunci ba rashin hankali bane ba, kuma babu baturen da zai maka wannan abu saboda sani haƙin dabbobi. Ina fata an gane. Amma kai da kake da musulunci kuma kai kake wannan abu, in an yanka kaza a bari sai ta mutu sannan a jefa ruwan zafi, lallai masu yankan kaji da masu akwai kungiyar masu sai da kaji ko? To dan Allah a gaya musu su ji tsoron Allah, su daina barin musulmai suna cin ainihin mushi. Allahumma amin. Shi yasa malaman malikiya suka ce fa idan har dabba misali kaddara wani abu ya same ta, sai aga in aka bar ta za ta mutu, to bai halatta a yanka ta ba. Kun gane? Suka ce idan aka kade dabba da mota haka shine abin da yake mazhaban malikiya. Aka tabbatar da wannan mutuwa za ta tokar a yanka, dan in an bata ma mutuwa za ta yanzu motan ne kashe ta. Wani yace za a yi asara, amma in aka tabbata da in an bata za ta rayu, sai dai za ta galabaita, za ta walato, ya halatta a yanka. Kun gano wannan abin da kyau? Amma wasu mazahib, ina wasu mazhabobi sun ce ya halatta a yanka. Ina fata an gane. Yawwa, kun fi son wannan mazhaban ko? Musamman a Najeriya dai kan wannan mazhaba ta biyu ta fi ko? Tina ganin ragon shi zai mutu ka ce kara yanka. Kala haddathana Ubaidullah ibn Umar bin Umara ibn Maisara kala haddathana Mu'adh ibn Hisham kala haddathana Abi an Qatada an Abdullah ibn Sarjis an karbo daga Ubaidullah ibn Umar bin Maisara yace Mu'adh ibn Hisham ya ba mu labari daga baban shi, sunan baban shi Hisham ibn Ubaidullah, yace daga Qatada ibn da amata Sadusi kenan, daga Abdullah ibn Sarjis, ka taba jin sunan wannan sahabin, sunan shi Abdullah ibn Sarjis ko Sarjisa. Wannan yana cikin kananan sahabbai, yara ɗan kanana, annabi ya bar duniya suna shekara 10 ko shekara 11-12 haka, kuma yayi tsawon rai dan ya kai har hijira shekara 71 kafin ya rasu. Ya rasu bayan rasuwan annabi da shekara 61 alaihi salatu wassalam. To shi wannan sahabin Abdullah ibn Sarjis yana daga cikin falalan da yake da shi, annabi ya nema masa gafara, annabi ya ce Allah ya gafarta mishi, amma ya samu wannan falalan ne da kaifin basira irin nashi. Annabi ne ya kira shi ya ce zo mu ci abinci. Annabi kan kira yara su ci abinci saboda ya koya musu yanda ake ladubban cin abinci. Ya ce ka ce bismillahi, karka dinga cin ko ina, ka ci gaban ka irin wannan. To yakan kira yara kanana yana cin abinci da su. To wata ran sai ya kira shi, ce Abdullahi zo mu ci abinci. Aka kawo nama da biredi. Ara ma girgiza kai. To suna cin abincin da suka gama, sai shi wannan sai ya ce wa annabi ghafarallahu laka. Annabi Allah gafarta maka. Sai annabi ya ce kai ma Allah gafarta maka. Ina fata an gane. Kaga kaifin basira ne wannan. Kaga mun da ce annabi roƙa min gafara sai bi ta wata hanya. Kaga ya ci nama ya ci biredi kuma an gafarta mishi. Allah ƙara musu yadda. Yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha, yace annabi yayi hani an yubala ay fitsari fil juhuri, a cikin ramin dabbobi. Duk wata dabba da ta tona raminta haramun ne ka zo ka mata fitsari a ciki, ka zalunce ta. Ina fata an gane. Sannan kuma wani ƙarin bayani, qalu li Qatada, sai aka tambayi Qatada ibn Di'ama. Wannan baya cikin hadisin, yana cikin maganan shi tabi'in da ɗaliban shi, suka ce ma yukrahu min al-bawli fil juhri, ma dinna istifhamiyya ce, ai limaza shine ma'anar shi, saboda me aka karhanta ko aka haramta yin fitsari a cikin ramin dabbobi. Qala sai ya ce kana yuqal, an kasance ana bada labari ana cewa innaha, irin waɗannan ramukan masakinul jinni, ai wuraren zama aljanu ne, gidaje ne na aljanu. Ina fata an gane. To sai annabi ya ce idan ka zo ka yi fitsari a cikin wannan ramin, bayan ka cutar da dabba aljanu ma ka cutar da su. In aka samu kuma marar mutunci zai retaliate, ko ba haka ba, zai cutar da kai. To kaga annabi la darara wala dirara, ba cuta ba cutarwa. Karka cutar da su, su ma su cutar da kai. A karon fari kai karka cuci kowa. Ina fata an gane. Karka cutar da dabbobi, karka cutar da aljanu, ina ga kuma dan adam, min babi aula kenan. Mala yace babun ma yaqulu rajulu idha kharaja min al-khala'i, babin da ke magana akan abinda mutum zai fada idan ya fito daga bayan gida. Na aka ce babun rajulu, me ar-rajulu da Hausa? Mutum, karka fassara shi da namiji, domin ar-rajulu asali shi ne namiji. Ar-rajulu al-mar'a, ko ba haka ba? Haka ne ko? Rijalan wa nisa'a, kaga maza da mata. to kalma ar-rajulu asali shine namiji amma aka kawo shi shi kada ana nufin mutum in an ce mutum ko mace ta shiga ciki haka ne ko ba haka ba kisan aka ce mutane kaga kowa ya shiga ciki qala hadathana umar bin muhammad an-naqid qala hadathana hashim ibn al-qasim qala hadathana isra'il an yusuf ibn abi burda an abihi qala hadathani aisha radhiyallahu anha malaka an karbo daga amr bin muhammad an-naqid daga hashim ibn al-qasim yace hadathana isra'il isra'il ya ba mu labari ya halatta ka sa danka suna isra'ila ko ba ku gane maganan ba yace qala hadathana isra'ilu isra'il ya ba mu labari kai fida ya sunan shi wallahi mun sa isra'il ya halata isra'il ibn yunus ibn ishaq as-sabi'i yana cikin manyan malaman hadisi an gane ko to malamai na wannan zamani a musu tambaya menene hukuncin na sa wa dana suna isra'il dan ya zo a qur'ani kullu ta'ami kana hillan illa ma harrama isra'ilu ala nafsi annabi yaqub kenan shine isra'il din ina fata an gane wa min zuriyat ibrahim wa isra'il wa mimman hadina wajta baina isra'il ana nafin abdullahi shine ma'anar shi an gane ko shine fasara isra'il to annabi yaqub ana kiran shi da isra'il ana kiran shi da yaqub ana kiran shi da bi ma'ana abdullahi to sai suka ce ya halatta tunda sunan ɗaya daga cikin manyan annabawa ya halatta kuma akwai manyan malamai sunan su isra'il sai suka ce amma fa a wannan zamanin kan duk sunan duniya ka rasa sai isra'ila suka ce kai suka ce wannan akwai matsala suka ce idan ka saka shi dan ka hada shi rigima da mutane ko ba haka ba ya sunan ka isra'ila sai ga kowa na kallon kowa suka ce yanzu dan nan haka ja masa bakin jini artificial bakin jini shi ne ko ba haka ba suka ce to shi kuma musulunci yana kiyaye mutunci dan adam to duk abin da zai zubar wa dan adam mutunci musulunci baya su to kar ka sa masa suna na wata ƙasa azzaluma a yanzu wanda duk musulmi ya tsare ta saboda mi zaluncin da take wa ƴan uwan shi ko ba haka ba to suka ce akan wannan bari sunan yafi a samu wani suna a saka an yusuf ibn abi burda daga yusuf dan abi burda an abihi daga baban shi baban nasa da ne ga abu musa ash'ari yace hadathatni aishatu aisha ta ba mu labari wannan aisha Allah ya kara mata yadda a tarihin duniya ba ai mace da ta kai ta ilimin addinin musulunci ba wannan shine ittifaki wurin malaman musulunci nana aisha ta fi kowace mace ilimi manya-manyan sahabbai ma dalibanta ne ina fata an gane sannan na daga cikin hikima na Allah da yasa annabi ya aure ta tana yar karama saboda ana buƙatan wanda zai tsawon rai ya bada labarin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam na cikin gida ina fata an gane idan ya aure duka mata masu manyan shekaru za su yi sauro rasuwa amma ita yarinya ce bayan annabi ya rasu ta yi wajen shekaru 40 tana rai an gane ko dan ta rasu hijira na da shekara 50 daidai ta rasu a Madina to kusan duk abinda annabi a cikin gida ta bada labari akwai abinda ma sahabbai sun manta sai ta tuna musu ina fata an gane ababe da dama sahabbai sun manta sai ta tuna musu kuma na daga cikin falalan na Aisha shine tana cikin sahabbai guda bakwai da suka fi kowa ilimin hadisi aka fi ruwayan hadisi a wurin su sahabbai ne guda bakwai in ana maganar ruwayan hadisi sun fi kowa kowa ya sallama musu kuma a cikin bakwai din ita ce ta hudu an gane ku rike wannan abin da kyau ko tambayan ka aka yi waye fi kowa ruwayan hadisi cikin sahabbai ka ce guda bakwai na farko Abu Hurairah ta Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhari na biyu Abdullah bin Umar na uku Anas ibn Malik na hudu Nana Aisha yar Abubakar As-Siddiq na biyar Abdullah bin Abbas na shida Jabir ibn Abdullah na bakwai Abu Sa'id al-Khudri sunan shi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan to waɗannan guda bakwai din sunan imamu sayyidi cikin alfiya ya kawo su a cikin baiti yace wal mukthiruna fi riwayatil athar abu hurairah ta ilih ibn umar wa anas wal bahr kal khudri wa jabir wa zawjatin nabi yace waɗanda suka fi kowa riwaya na hadisin annabi su bakwai ne ya lissafo su abu hurairah ibn umar sai yace anas sai kawo al bahr ibn abbas tunda baiti yake ba zai iya jera su ba an gane ko ya kawo abu sa'id jabir da kuma nana aisha haka wani mai baiti ya kawo sai yace sabaun min as sahabi fawqa al alf kad naqalu min al hadith an al mukhtar khair mudhar sai yace abu hurairah sa'ad jabir anas siddiqatun ibn abbas kadha ibn umar to waɗannan su bakwai din sun fi kowa ilimin hadisi kaga a cikin su ba mu khulafa'ur rashidun ina fata an gane Abu Hurairah shi kada ya rawaito hadisi 2500 da aka rawaito daga wurin shi ba wa iya hadisin da ya sani fa kenan ba ko gane wannan abin da kyau iya hadisin da ya iya gaya wa mutane ko aka tambaye shi ya fada hadisi 2374 Abu Hurairah 2374 5374 kenan ko sai shi Nabi Abdullah bin Umar ya rawaito hadisi 2630 daga nan sai Anas ibn Malik ya rawaito hadisi 2286 nana Aisha ta rawaito hadisi 2210 daga nan sai na biyar shine Abdullah bin Abbas hadisi 1660 daga nan sai na shida shine ainihin Jabir dan Abdullahi ya rawaito hadisi 1540 daga nan na bakwai din shine Abu Sa'id al-Khudri hadisi 1170 an fahimci wannan abin da kyau to akwai wanda akwai guda biyu da ake karawa suke bin su akwai Abdullahi dan Mas'ud abinda saba a kawo su kadai ne suka rawaci hadisi sama da 1000 duk wanda ya bi su kasa da 1000 ne ka dauki Abdullahi dan Mas'ud hadisi 1848 akwai Abdullahi bin Amr bin As hadisi 700 daga nan akwai Sayyidina Ali hadisi 586 daga nan sai Sayyidina Umar 530 da ainihin tara to in kada shi khulafa'ur rashidun guda hudun na Abubakar da Umar da Usman da Ali ba sa cikin wannan jerin Sayyidina Abubakar hadisi 142 ko aka karba daga wurin shi hadisi 142 Sayyidina Usman hadisi 246 an gane ko to kaga da wannan ne ake raddi zuwa ga misali yan Shi'a hisse da kai kun ga ahlus sunnah nan ba sa son ahlul baiti babu hadisin nana Fatima cikin littafin su in dan Shi'a ga maka wannan ka ce masa nana Aisha nana Fatima annabi ya bar duniya da wata shida ta rasu to kabari za a bi ta karbo hadisin magana ce ta mahaukata ma ina fata an gane tsakaninta da annabi wata shida ne kawai to ruwaya kuma an fara yin shi ne bayan shekaru kun fahimci wannan abin da kyau domin tabi'ai ne ke tambayan sahabban me annabi yake kaza a ba mu labari to yace ta rasu bayan annabi da wata shida ina za a samu hadisin ta aka babu sai mu ce da su to ai babu hadisin Abubakar ba hadisi an kali duk matsayin shi baya cikin malaman hadisi Allah ya sa mu dace a takace ire-iren waɗannan abubuwan suna ainihin wayar mutun kai ya gane cewa ga yanda gaskiyan al'amari yake Nana Aisha tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana tace annabi ya kasance idza kharaja min al-ghaiti idan ya fito daga bayan gida qala sai ce gufranak ya Allah ina neman gafaranka gufranak wannan ita ce ruwaya da ta inganta ita kadai duk wata ruwaya da ba wannan ba tana da rauni akwai ruwaya har guda uku ɗaya daga cikin su alhamdulillahi alladhi athaba anni al-adha wa afani yana cikin littafin iziya mako to akwai ruwayoyi waɗanda ba waɗanda ba ibn al-munzir duk ya tattara waɗannan ruwayan yace duk ba su inganta ba abin da ya inganta shine wannan wanda nana Aisha ta faɗa dan ita take cikin gida ta san me annabi ya faɗa ina fata an gane cewa gufrana to sai anan malami suka ce me yasa annabi ya fito daga bayan gida yace gufrana ya Allah ina neman gafaranka in ka duba kusan ko sallah annabi ya gama abin da yake farawa astaghfirullah haka ne ko ba haka ba hasa uku sannan ka dubi aikin haji a lokacin da aka baro arfa aka zo muzdalifa aka gangaro zuwa mina Allah sace thumma afidhu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim yana nan maka falalai istighfari kenan sannan annabi yana ganin zaman da ya aban daki na ɗan mintuna bai zikiri ba yana neman gafaran Allah alaihi salatu wassalam rayuwarsa gaba ɗaya ibada ce an fahimci wannan abin da kyau shi yasa wani daga cikin sahabbai ya ce idan muka zauna muna hira da annabi a majalisi ce muka bakin shi na yau hosi in dai ba magana yake ba kana bashi labari yana istighfari an gane ko shi yasa masu maini ku yawaita istighfari kuna maini ina fata an gane yawa a zauna awa daya na ta danne danne duk danna daya kace astaghfirullah astaghfirullah abin da yasa nake wannan magana shine akwai wani malamin da yace duk wanda yake maini yake istighfari yayin shirka wannan maganar kuskure ne ko ba daidai bane ba shirka abu ne dake fitar da mutum a musulunci ba ko kallon bal kake yala ta kana istighfari ba laifi bane ba ka zauna kana kallon premier league kana astaghfirullah ina fata an gane ka ce wannan abun shirka ne ba gaskiya bane ba ina fata an gane yau mu kiyaye ba kowace kalma za a dinga sakewa ana kafirta mutane da shi ba Allah ya sa mu dace sara minti na wala so sha daya na'am mala yace babu karahiyati masjid dhakari bil yamin fil istibra'i babin dake magana akan haramci ko karhancin mutun ya shafi azzakarin shi a lokacin da yake ainihin istibra'i na in yayi fitsari zai yi tsarki ya amfani da ainihin hannun dama shine masjid dhakari bil yamin fil istibra'i shafan gaba da hannun dama a lokacin tsarki in mutun yayi fitsari قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابانو قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال امام ابو داود يجي حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى ابن اسماعيل التبوذكي ودان malaman guda biyu dun malaman abu daud ne kala sunci haddathana abanu cewa aban ya ba mu labari a can a baya akwai wani hadisi da mu karanta hadisi na 26 farkon karatun mu hadisi na 2 da muka yi a cikin sanadin hadisin za ku ga wani Umar ibn al-Khattab Abu Hafs ga wanda suke da littafi hadisi na 2 da mu karanta hadisi na 26 sunan shi Umar ibn al-Khattab kuma Abu Hafs to wannan ba sayyidina Umar sahabi bane ba amma kaga da alkunyan shi dan Abu Hafs sunan sayyidina Umar Umar sunan shi ne Ibn al-Khattab sunan baban shi ne an gane ko to shi wannan malamin da sunan shi da sunan baban shi da alkunyan shi iri ɗaya ne da sayyidina Umar dan yana da kyau kware da gaske dalibai su san wannan abu sannan kuma duk cikin malaman kutubus sita Abu Dawud kadai ruwaya a gun shi Abu Dawud shi kadai fitta hadisi daga wurin Umar Ibn al-Khattab ainihin Abu Hafs yace haddathana aban aban ya ba mu labari ibn zaid al-attar yace qala haddathani yahya an abdullah ibn abi qatada daga abdullah dan abu qatada al-ansari an abihi daga baban shi abu qatada al-ansari wani ne abu qatada al-ansari cikin sahabbai yana cikin sahabban da suka shahara da alkunya amma sai ga yawanci ba san sunan su ba kamar irin Abu Musa al-Ash'ari sunan shi al-Haris bin Rabi'i shine Abu Qatada al-Ansari kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ce idza bala ahadukum idan ɗayan ku yayi fitsari fala ya masa zakarahu bi yaminihi kar ya shafi gaban shi da hannun daman shi a lokacin da zai yi tsarki wa idha ata al-khala'a haka idan yayi bayan gida fala yatamassah bi yaminihi kare ya amfani da hannun dama a wurin sarki shine kare ya shafi wurin da hannun dama wa idha shariba haka idan ya sha ruwa fala yasharab nafsan wahidan kare daga kofi ya sha ruwa lokaci daya kwankwade shi ba tare da ya sauke ba yana shan ruwan kuma yana numfashi a ciki ban gane ko kun gane abin nan din ba to ababe guda uku a cikin hadisin nan na farko idza bala ahadukum fala yamassa dhakarahu bi yaminihi nabiyu wa idza ata al khala'a haka idan mutun yayi bayan gida fala yatamassa bi yaminihi da fitsari da bayan gida annabi ya haramta amfani da hannu ya hana amfani da hannun dama wurin sarki to anan malamin suka ce wannan abun haramci ne ko karhanci ko kuma saboda tsafta dan akwai karahatu tanzihin akwai kuma karahatu taharimin akwai karhanci na haramu akwai karhanci na tsafta ban gane ko kun gane maganan ba to anan a wajen malaman masaban Hanabila Ahmad ibn Hanbal da ɗan Zahiriya suka ce haramun ne amma masaban Shafi'iyya suka ce an hana ne saboda tsafta yin hakan kazanta ne musulunci ko baya son kazanta musulunci addini ne na tsafta wa idza shariba idan ɗayan ku zai sha ruwa fala sharab nafsan wahidan a lokacin da ka daga kofi ko wani abu kana sha ya zama in zaka yi numfashi sai ka sauke in kai numfashi ka kara kamiya to numfashin da ke fita daga bakin mutum ko daga hanci yakan zo da virus haka ne ko ba haka ba to kaga annabi wato likitan zuciya ne kuma likitan lafiya ne an gane wannan abin da kyau kisa shi annabi ne wanda yake wahayi ake mishi kisa ababe da dama da idan waɗansu suka karanta sai su ce wannan abin wahayi ne lokacin tafsirinmu na Ramadan na dare da muka zo wajen ashabul kahf ai na ba ku labarin wani baturen Germany da yake wata ran yana zaune a airport ko kuma train station sorry tashin jirgin kasa sai wani zo ba shi hoton Qur'ani wannan kuma ga wanda ya san musulmai a ture suna wannan abu sai a buga Qur'ani da turanci kawai sai a dinga bi ko tasha ko airport ko ana raba mutane waɗanda ba musulmai ba kada ku karanta ku san ga yanda musulunci yake wani zai ce adam me za wa kafiri Qur'ani ya halatta Qur'anin na translation ne ina fata an gane kawai fassara ne wannan ba laifi dan an ba wanda ba musulmi ba a samu translation na Hausa ko na Turanci ko na Yarbanci ko na Fulatanci Araba ko na Faransanci duk ya halatta kowaye ma a bashi kun gane wannan abin da kyau to da aka bashi da ya duba ya ga Qur'ani sai ran shi ya baci amma bai hurgar ba to da su suna da wannan abu su suna respecting komai ko addinin ka ne zaka bai kamata su ma kaza ba sai ya sa a jaka yace sai zanto ya tafiyan da zai kuma tana da tsayi yana tafiya a cikin jirgi sai ya dauko ya fara dubawa sai chap sai ya bude suratul kahfi ina fata an gane kawai dan ya bude ne haka sake kawai sai chap ko suratul kahfi in Allah ya kaddara abu zai faru sai sa wani abu ya faru to yana dubawa yana karantawa har yazo wajen kissan ashabul kahfi sai Allah ya ce su waɗannan mutanen sun zauna a cikin wannan kogon suna bacci shekaru 309 suna bacci to Allah sai ya ce nuqallibuka fahi zata limini wa zata shimal amma muna jujjuya su idan suna kwance da gefen dama suka yi kwana daya Allah sai juya su gefen dama gefen hagu duk bayan lokaci Allah yana juya su ina fata an gane amma shi karan kuma sai Allah ya ce wa kalbuhum basitun dira'ihi bil wasit karan kuma yana kwance ya mikar da kafan shi haka a bakin kofa yana gadi to a cikin wannan abun shi karan ba ce ana juya shi ba shi shekara 300 yana haka to ka'ida kuma in mutun zai jima a haka dole kasa zai abun nan ban gane ko kun gane ba to sai abun sai kulle masa kai me yasa Allah bai jujjuya karan nan ba amma yana jujjuya mutane kawai sai fara bincike sai ya gano wannan dalilin ina fata an gane komanda ya ce saura minti 3 saura minti 5 in ji Malam Usman a takaice za mu bar wannan gaban sai gobe bari mu karanta wannan hadisi ina fata an gane bari mu karisa hadisi nawa ne ya rage hadisi hudu ko kafin babin ya kare na to a ƙarshe abin da yace abin da ya gano bayan ya dau lokaci yana bincike shine shi kare a jikin shi akwai wani sinadari dan Allah ya halice shi ne dama saboda gadi ina fata an gane to a jikin kare akwai wani sinadarin da Allah ya halice shi da shi idan zai shekara 1000 a haka in dai bai mutu ba ba abin da jikin shi zai idan zai kwanta shekara 1000 in dai yana da rai ba abin da zai same shi kun gane wannan abin da kyau amma dan adam jikin shi bai da wannan abin haka sauran dabbobi ba su da shi in zai jima a kwance a gefe ɗaya gefen zai samu matsala zai iya rubewa ma ko da mutum yana da rai amma in kare zai shekara 1000 in dai yana da rai to ba abin da zai samu jikin shi to wannan dalilin musulunta shikenan shi kuma yace Allah da ya bada wannan labari wanda ya bada labarin nan ya yadda cewa shi ya halicci wannan karan dan a lokacin da annabi yake rayi babu wannan ilimi ban gane ko kun gane ba to kaga waɗanda suke amfani da ilimin su kenan kun fahimci wannan abin da kyau ke tsara ma shi kullun ilimi ya jaka ne zuwa ga daidai da kuma ci gaba a ainihin rayuwa Allah ya sa mu dace ina ka zamu tsaya a hadisi na 31 zamu tashi a hadisi na 32 wani sati mai zuwa kafin nan akwai abubuwa guda biyu na farko akwai wanda ya rubuto dangane da yake cewa suna bibiyar wannan karatun ne daga Niger wani abin da zai baka mamaki ya dauko ya tura min su taruwa suke haka su mu a masallaci kuma masu littafi ya fi mutum 50 na ce ai sun mafi waɗannan kenan na ce ko dan Niger babu jagaba ne ban sani ba kowa ya sai littafinsu wajen mutum 50 suke bin karatun nan masu littafi sori banda waɗanda ba su da littafi ina fata an gane to kaga wannan ya yi tambaya dangane da hadisi munkar da kuma shar za mu bar shi zuwa wani sati mai zuwa insha Allah oga anka da Allah taimaka a dinga kunna mana injin nan ko saboda masu bin karatun daga nesa yauwa muna karatu sai a ɗauke wuta masu ɗaukan ma suna samun matsala na mazahi na
wannan yana faruwa akan wasu dabbobi
na tambayan da shi ne idan aka yanka yace hatta manyan dabbobi shanu ko rago sai ka ga ta dauki mintuna da yawa bata mutu ba wajen wata minti 20-30 wai sai a dauko kara ana danna wani abu a nan dinta a soka karshe sai ka tayi saurin mutuwa shi ma na shiga hukuncin kajin da ake jefa su a ruwan zafi ko baya shiga to gaskiya wannan abin ne ba shi zuwa wani sati mai zuwa yana bukatar ne bincike akai dan muna ba da amsa abin da muka karanta ne ina fata an gane karatun da muka yi sati mai da ya wuce akwai wanda ya kira ni jiya yace malam kai magana akan wasu hukunce yace wallahi ina kallon Sheikh Abdulhaf imamu ahlus sunna aka mishi tambaya a Sunna TV kai ka ce wannan karatun ya dauka yake ba da amsa dashi yace duk abin da na faɗa abin da yaji malam ya faɗa kenan nace to alhamdulillah dama kafin ka faɗi magana ka tabbatar ka shirya ina fata an gane baka tsoron duk wanda zai buga maka waya insha Allah dan karatun cikin masu kallo akwai malaman mu an gane ku akwai sa'annun mu akwai daliban mu to dole ka shirya wa abu wani ne zai kalla yafi ka karatu wani sa'an ka ne a karatu wani kuma kasa yake da kai akwai wani malamin mu da ya kira ne yace gani a haramin ina kallon karatun nan yana cikin manyan malaman malamai nan ilimi fa ba malamai na suna ba in ka san an ce malamai ina fata an gane wanda suka tumbatsa da karatu kenan to wannan abun muna godewa Allah subhanahu wataala akai malam Aminu a cina min sati mai zuwa sai na yi bincike akan shi insha Allah sai wanda ya tambaya dangane da karatun mu sati mai zuwa game da satin da ya wuce game da hadisin fitsari da aka yi magana mutum ne ya salla da shi zan rufe insha Allah mutum yayi salla sai ya zanto bayan ya gama salla ya cina jikin kayan shi akwai fitsari ko kuma kayan bashi da sarki me matsayin sallar shi me matsayin sallar shi malam Usman na'am sallar shi tayi ko rike wannan kaida ce da kyau idan mutum yayi salla bayan ya gama sai ya cina rigan shin nan bata da sarki sallar shi tayi ba sai ya sake salla ba akwai wani abu da mutane ba sa bambantawa wajen a'ada fil waqti da a'ada abadan a wajen karatun fiqhu duk inda ka ji malaman fiqhu sun ce a'ada fil waqti to sakewa mustahabbi ne ana so ka sake in baka sakewa babu komai amma sun ce a'ada abadan har abada ana bin ka bashi shine ka bayan kai sallah ka tuna ta bashe banda alwala anan ka sai ka sake sallah kun gane bambanci abu ko bayan shekara ka tuna sai ka sake wannan sallah ko kuma ai ina da janaba ban yi wanka ba ko ban da sarki a wannan dole ka sake sallah kun gane ko amma in kayan jikinka ne ko kuma darduman da kai sallah akai aka ce ai yaro yayi fitsari akai sallan ka tayi kun gane bambancin abu Allah ya sa mu dace Allahumma ajina fi ma'ana wa an gina ta akan yaqini insha Allah Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'ala la malja wa la manja minka illa ilayka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma qadi hawaidana ajilihi wa ajili wa man awsana bid du'a sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum